الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى لدكم دنجي نيغو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 8 ga watan Rajab shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan hudu shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 28 a bangaren lissafi suratul qasas kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am washin a cikin albashin da ma'aikaci yake dauka akwai zakka kwarai akwai zakka amma idan ya ajiye kudaden sun kai gurgudan zakka kuma sun shekare amma in hannu kwariya hannu baka daga an bashi ya je yayi sha'anin sa wannan ba maganar zakka a cikin albashin sa domin ita zakka tana da sharda guda bakwai sharadi na farko daga cikin sharadda na zakka wato shine al-islam musulunci domin zakka ibada ce ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi sharadi na biyu daga cikin sharadda na wajibcin zakka wato shine al-bulugh wal-aql balaga da cikar hankali yaro karami da mahaukaci zakka bata zama wajibi a kansu amma ta zama wajibi a cikin dukiyarsu waliyinsu shi zai kula da fitar da zakkarsu sharadi na uku daga cikin sharadda na zakka shine al-hurriya yauci domin bawa da duk abin da ya mallaka ne mai gidansa ne wala yamliku shay'an bawa ba shi da mallakar komai sharadi na hudu wato shine al-mulku tam cikakken mulki ya zamanto dukiyar ka ce ba ta wani ba an gane ko dukiyar wani ba maganar zakka a kanka kenan shine al-mulku tam a samu mulki cikakke ma'ana dukiyar ka ce ba ta wani ba sharadi na biyar wato shine bulughul malil mamluki nisaban dukiyar da mutum ya mallaka ya zamanto ta kai gurgudan zakka idan bata kai gurgudan zakka to babu zakka a kanka sharadi na shida shine faragul mali min ad-dayn dukiyar ya zamanto ta wuhinta game da bashi kana da abin da ya kai zakka to amma akwai bashi a kanka in ka biya bashin abin da ya rage bai kai nisabi ba to babu zakka a kanka sharadi na bakwai wanda shine na karshe shine haulanul haul zagayowar shekara zagayowar shekara to kaga anan ma'aikaci albashin da yake karba sai idan ya aje kuma ya kai gurgudan zakka kuma ya cika shekara sannan zakka take zama wajibi a kansa amma an bashi a wannan wata ya kashi wata na gaba an bashi ya kashi to wannan ba maganar zakka a kai shi dan haka wasu suna bada fatawar wai ma'aikaci sai ya fitar da zakka, wannan sun jahilci iya abinda mas'alar take. Dole ne dukiya sai ta ajiyu ta kai shekara guda, sannan kuma sai in ya kai gwargwadon zakka. Ko miliyan kake dauka a duk wata, in dai bata ajiyu ba su shekara ba, babu zakka a kanka, babu zakka a kanka. Dan haka dai kuma tare da cewa da yawa kuma daga su ɗan uwa ma'aikata, su wasu sun jahilci al'amarin zakka, sai su ringa zakan kawai ɗan kasuwa shi ne aka wajabta ma zakka, shi ya aje miliyeka a kwanti ya yi bulokensu, sai ce wa ya shi ba ɗan kasuwa ba ne, ba wani jimlawa ba yake. Ina maganar zakka a kai shi? Ba ruwanta da cewa ɗan kasuwa, in dai ka mallaki abin da ya kai zakka, in dai ya shi kare, to zakka ta zama wajibi. Waɗannan guda bakwai ɗin kenan a takaice su ne sharuɗa na zakka: musulunci, sannan balaga da cikar hankali, sannan ƴauci, sannan mulki cikakke, sannan dukiyar da aka mallaka ya zamanto ta kai gwargwadon zakka, sannan dukiyar ya zamanto ta wuhinta game da bashi, sannan kuma zagayowar shekara. Shi yaro ƙarami da mahaukaci ba a wajabta musu ba cewa su lissafa dukiyarsu su fitar da zakka, amma waliyinsu shine zai lissafa dukiyar. Ma'ana ba ta zama wajibi a kansu, amma tana zama wajibi a cikin dukiyarsu. Yaro ƙarami idan yana da dukiya dole za a lissafa a fitar da zakka, haka mahaukaci idan yana da dukiya dole in lokacin zakka yayi a lissafa wannan dukiya tashi a fitar masa da zakka. Amma ba za a ce ba shi yaro ƙarami ya lissafa ya fitar da zakka in bai fitar ba yayi laifi ko shi mahaukaci, domin Allah ya ɗauke musu alƙalami kamar yadda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Na'am. Kawai a takaice ba maganar ma'aikata, shin yana halatta mutum ya ɗau bashi da ruwa ko ba ya halatta? Wai ma'aikata ce take da ma'aikata, in gwamnati ya yi jinkirin biyan zuba musu kuɗaɗensu na albashi, shin ita ma'aikatar tana iya ɗauko bashi a banki ta biya? Ba ya halatta, in dai bashi ne da ruwa ba ya halatta. Ai ita ma'aikatar ai ta musulmi ce, masu jagorancinta ai musulmi ne, to ya kamata su gina mu'amalarsu akan musulunci. Ganiko ba maganar ita ma'aikata ta ɗauko bashin ta biya, in ta ɗauko shi wanda ya jagoranci ɗauko wannan bashin laifin a kansa yake, amma su ma'aikatan ba ruwansu, su albashinsu suka sani. Misali mutum ne ya mutu ba ɗa ba jika ba uba sai uwa, sannan sai ƴan uwansa waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, da kuma wanda suke uwa ɗaya, da kuma ƴan uwa waɗanda suke uba ɗaya. To anan a iya waɗanda za su gaje shi su ne mahaifiyarsa da ƴan uwansa wanda uwa ta haɗa su, sannan da ƴan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. ƴan uwan shi wanda uba ya haɗa su ba su da gado, domin ƴan uwa shakikai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sun kare su. A nan sai a kasa dukiyar shi kashi shida, a ba mahaifiyarsa kashi ɗaya. Su waɗannan ƴan uwa wanda uwa ta haɗa su daga biyu sama da biyu, an gane ko, daga mutum biyu abin da ya yi sama, za a kasa dukiyar kashi uku a ba su kashi ɗaya, kuma za su yi tarayya a cikin wannan kashi ɗaya, namiji da mace daidai suke ba bambanci. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fali kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sulus min ba'di wasiyati yusa biha aw daynin ghayra mudhar. Anan kenan su waɗannan ƴan uwansa wanda uwa ta haɗa su, za a kasa dukiyar kashi uku a basu kashi daya su je su yi tarayya don haka a cikin shida kenan za a basu kashi biyu wannan kashi biyu an gane ko kashi uku da ya rage ɗan uwansa waɗanda suke shike kai uwa ɗaya uba ɗaya su za a basu je su yi zakar mislu hazzin musai haka wani yake tambayar cewa mace ce ce Allah ya mata rasuwa ba uwa ba uba ba da wannan ba uwa ba uba sai diyarta ta zo diyarta daya kuma sannan sai yar uwarta wanda suke uwa daya uba daya kuma sai wata yar uwarta wanda uba ta hada su to anan menene rabon su anan ita diyarta za a raba dukiya tsakiya a bata rabi kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa fa in kanat wahidatan falahan nisf idan diya ce daya daya mutum ya bari ya mutu ya bari diyar shi ta zurfo ko shi kanyarsa to za a raba dukiya tsakiya a bata rabi to ita kuma waccan yan uwar shi wanda uwarsu ɗaya ɗan uwarta wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ita za a ba ta rabin da ya rage shine al-asabatu ma'al ghayr saboda kasancewar akwai sharuɗa guda hudu an gane ku sai idan waɗannan sharuɗa guda hudu sun cika sannan za a ba ta wannan rabin dukiya sharuɗa guda uku duka sharuɗa ne waɗanda suke adaniya ya zamanto abu na farko kenan shi wanda ya mutu ba shi da magaji wanda yake namiji an gane ko inda a ce ɗa namiji ne ita wannan macen ta bari ta wannan yar uwa komai ba za ta ci ba sharadi na biyu ya zamanto wato babu wannan kenan ya zamanto babu asalin shi mamacin menene asali ya zamanto uba babu uba sharadi na uku ya zamanto babu wani dan uwa tare da ita namiji kenan wanda zai yi asimci tare da ita an gane ku sharadi na hudu ya zamanto kenan ita shine wujudi kenan ya zamanto ita wadda za ta yi gadan kenan diya ce ta tsaso daya daya ko ya goji kanya dan haka anan in aka raba dukiya tsakiya aka ba diyarta ta zazo rabi kenan rabin da ya rage ita kuma waccan kenan za ta zo ta yi asirci shi ne ake kira al'asaba ma'al ghayr to don haka dai a takaice a nan abinda muke so mu gane yan uwa shaƙiƙai sun gaji wannan sun kare yan uwa wanda wato uba ya haɗa su amma su yan uwa shaƙiƙai ba sa kare yan uwa waɗanda suke lu'amai su yan uwa wanda uwa ta haɗa ku da su yan uwanka shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya ba sa kare su dan haka dan uwa wanda uwa ta hada ku da shi in ya kadaita iya abinda za a bashi ɗaya daga cikin shida sawa'an namiji ne ko mace ce ce amma sharadin shi dan uwa da ummi yayi gado ya zamanto mamacin ba da ba jika kuma babu uba in akwai uba ko da ko jika dan uwa na wajen uwa baya gado an gane ko kamar yanda shi ma dan uwa shikike ko dan uwa lu'abi in dai akwai da ko jika ko akwai uba su ma ba sa gado darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen wato aya ta 75 a cikin wannan sura ta 28 suratul qasas aya ta 25 bayani ne Ubangiji ta'ala ke mana a ranar kiyama cewa daga cikin kowace al'umma Ubangiji ta'ala zai fito da wanda zai yi shaida akan al'ummar cewa tabbas sakon Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala ya ci musu shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa wa naza'ana min kulli ummatin shahida a rannan wato mun fito da mai shaida mun zaro mai shaida daga cikin kowace al'umma Ubangiji ta'ala zai fito da mai shaida wanda zai yi shaida akan da cewa sakon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci mata to wane ne mai shaidar da Allah zai fito daga cikin kowace al'umma shine annabin da Allah ya turo mata an gane ku manzon da Allah ya turo ma al'ummar shine zai zama mai shaida akan al'ummar sa kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka ya faɗa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidi wa ji'ina bika 'ala ha'ula'i shahida haka ya faɗa wa yawma nab'athu fi kulli ummati shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'ina bika shahidan 'ala ha'ula kamar kuma yanda ya faɗa a cikin suratul hajj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas dan haka kowane annabi kowane manzo shine zai zama mai shaida ga al'ummar sa a ranar kiyama cewa ya isar musu da sakon Ubangijin sa idan suka yi musu a lokacin nan su annabawan sai a tambaye su to suwa za su yi shaida akan hukunku cewa kun isar ma jama'ar ku sai su ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu za mu yi shaida ga annabawan Allah da manzannin sa cewa sun isar ma al'ummar su sakon da Ubangiji ta'ala ya aika su da shi sannan mu kuma a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mai shaida akan mu cewa ya isar mana da sakon Ubangiji shine Ubangiji ta'ala yace fa kaifa yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada Ubangiji ta'ala yace kamar yanda al'amarin yanda yake mun maida ku al'umma ce wasada wadda take zababbar al'umma wadda take adila li takunu shuhada'a 'alan nas dan ku zamanto masu shaida akan mutane kenan cewa manzannin Allah sun isar da sakon Ubangiji wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai shaida akan ku to dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yace wa naza'ana min kulli ummatin shahida Ubangiji ta'ala yace arannan wato mun fito da mai shaida wato daga cikin kowace al'umma fa kullana hatu burhanakum wato zamu faɗa ga mushrikai mu ce ku zo da hujjojinku waɗanda suke tabbatar da cewa lalle ina da abokin tarayya cewa akwai wani ba Allah ba wanda ya cancanta a sarrafa masa ibada kamar yanda kafin ayar mai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i allazina kuntum tazumu ba su labari yinin da Ubangiji ta'ala yake kira mushrikai kira da babban murya Ubangiji ta'ala ya ce ayna shuraka'i allazina kuntum tazumu wai ina abokanin tarayya ta waɗanda kuka kasance kuna rai cewa su ma alloli ne sun cancanta abota musu shine Allah ya ce wa naza'ana min kulli ummati shahidan arannan ya ce mun fito da mai shaida daga cikin kowace al'umma fa kullana za mu faɗa ga mushrikai mu ce hatu burhanakum ku zo da hujjojinku waɗanda suke nuna cewa Allah yana da abokin tarayya cewa akwai wani ba Allah ba wanda ya cancanta abota masa Ubangiji ta'ala ya ce fa alimu annal haqqa lillahi arannan sun yi sani sun tabbatar da cewa gaskiya cancanta ce ga Allah ma'ana tauhidi wato haƙƙi ne na Allah wa dalla anhum ma kanu yaftaru duk wani abin da suka kasance suna yanken ƙarya suna jinginawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala a rannan ya fake daga su duk wani wanda suke kama kafa da shi a rannan ya fake wal iyazu billah kenan wannan sakamakon duk wanda ya bauta ma wani Allah duk wani hamdari zai katse masa a ranar kiyama ba shi da wata hujja da zai bada don haka Ubangiji ta'ala ya ce wala yu'dhanu lahum fa ya'tazirun dan haka karshen su ne ita ce wuta zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu ta'ala inna qaruna kana min qaumi musa fa baga 'alayhim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati idha qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin wabtagi fima ataka allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna allaha la yuhibbu al-mufsidin قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وبنجي تعالى كفتاه إن قارون وتلني قارون كان من قوم موسى wato ya kasance daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam ma'ana Qarun yana daga cikin jumlar wato jama'ar annabi Musa alaihi salam wasu daga cikin malaman tafsir suna cewa dan ammin annabi Musa ne alaihi salam wasu suka ce balma ammin sa ne to a takeice dai Ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa dai yana daga cikin jama'ar annabi Musa fabaga alaihim wato sai yayi shishigi ya ƙetare iyaka yayi zalunci ga annabi Musa da jama'arsa domin shi Qarun yana daga cikin fadawan Fir'aun yana daga cikin fadawansa kamar yanda wato da yawa daga cikin malamai suke faɗa cewa yana daga cikin wato fadawan Fir'aun don haka anan suka ce fabaga alaihim wato yayi shishigi yayi zalunci akan su domin shine matsayin wakili wato na Fir'aun game da Bani Isra'il mutanen annabi Musa shine Ubangiji ta'ala yace fabaga alaihim wato yayi zalunci akan su domin lafazin fabaga an ciro shi ne daga albabiyu idan aka ce albabiyu shine wato zalunci kenan don haka ƙetare iyaka ku zalunci Ubangiji ta'ala ya ce wa atainahu minal kunuzi wato mun bashi daga cikin taskoki na dukiya ma inna mafatihahu wato abinda makullan taskokin latanu'u bil usbati ulil quwwa wato na nauyayar jama'a waɗanda suke ma'abuta jin ƙarfi ma'ana makullan taskoki lafazin mafati wato jami'i ne na miftah idan aka ce miftah wato shine kenan dan makulli ko ka ce miftah jami'in sa shine wato mafati idan ka ce miftah sai ka ce mafati ka sanya yawo amma in ka ce miftah jami'in sa kenan mafati wato shine kenan makulli shine dan makulli shine ake kira da miftah to makullan taskokin dukiyarsa Ubangiji ta'ala yace na nauyayar wato jama'a waɗanda suke ma'abuta ƙarfi ma'ana jama'a masu ƙarfi idan sun daga makullan wato yakan sanya su su ringa tangadi suna raudawa saboda nauyin yafi ƙarfin su lafazin usuba wasu malamai suka ce daga mutum 10 zuwa 15 su ne ake kira da kenan usuba kenan 11 ko 12 ko 13 ko 14 karshe din 15 tare da cewa wasu malamai suka ce daga mutum 3 zuwa 10 shi ne ake kira da usuba wasu malamai suka ce daga 10 zuwa 40 su ne ake kira da usuba tare da cewa wasu malamai suka ce mutum 40 su ne ake kira da usuba har ma wasu suka ce kai mutum 70 su ne usba tare da cewa wani daga cikin magabata shine Mansur wato daga kai sama yake cewa ya karanta a cikin littafin Injila wato makullan taskoki na Qarun wato lautin alfadari 60 ne alfadari guda 60 su ne suke daukan wato wannan su ne suke daukan wato makullan shi makullan taskokin shi to kar ma ka kai haka a ma dauka ga mutum 10 a ce mutum 10 ba sa iya cire waɗannan makullai su raba su da ƙasa in sun cira su da ƙasa ma za su ringa tangadi saboda nauyi to wannan ho makullai ne ho ƴaƴan makulli ne fa ba ma kenan mangaza mangaza inda aka taskance dukiya shine Ubangiji ta'ala ya ce wa atainahu mun bashi minal kunuzi wato game da taskoki lafazin al-kunuz jami'i ne na kanz idan aka ce kanz shine taska ta dukiya dukiyar aka dinki ne kenan shine yace ma inna mafatihahu abinda makullan mangaza wannan taskokin da ta nugu bil usba wato na nauyar wato jama'a ulil quwwa waɗanda suke ma'abuta karfi ubangiji ta'ala yace idza qala lahu qaumuhu wato ba su labari lokacin da jama'arsa suka ce masa la tafra wato kada kai girman kai ka nuna takama da jiji da kai idan aka ce alfara shine jiji da kai da nuna isa suka ce masa la tafra kar ka nuna jiji da kai da takama game da abin da Allah ya baka ka rinda nuna dagin kai ga waɗanda suke na ƙasa da kai inna Allah la yuhibbul farihi domin ubangiji ta'ala baya kaunar wato masu jiji da kai masu nuna isa wannan jan hankali ne da gargadi jama'ar su suke masa shi kuma daman addinin Allah abin da ya gada shine nasiha don haka suke masa nasiha shi an ba shi dukiya shi yana ganin cewa yafi kowa yana dagin kai yana nuna isa dabi'ar dan adam kenan dabi'ar dan adam in ya ga ya wadatu to banda dagin kai ba abin da zai biyo baya sai wanda Allah ya kiyaye kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa innal insana la yaqga ar ra'ahu istaghna lalle shi dan adam wato yana shishigi yana ketare iyaka duk lokacin da yaga kansa ya wadatu dan haka ita wadata ta kan sanya mutum nuna isa da dagin kai shine anan suka ce masa la tafra kar kai girman kai ka nuna jiji da kai inna Allah la yuhibbul farihin domin ubangiji ta'ala baya kaunar wato masu jiji da kai suka ci gaba da yi masa nasiha suka ce wa butaki fi ma ataka Allahu daral akhira wato ka nemi gida na karshe ita ce aljanna fi ma ataka Allahu game da abinda Allah ya baka na dukiya wannan ni'ima da Allah ya maka iko karima wato ka nemi gidan aljanna da ita domin duk wanda aka danka masa dukiya to tamkar an bashi makullin aljanna abin da ya rage kawai ciyar da wannan dukiya akan hanyoyin da ubangiji ta'ala ke so ke yarda matukar mai dukiya zai ciyar da dukiyar shi a inda Allah yake da bukatar a saka dukiya to sakamakon da zai biyo baya ita ce aljanna dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a wani hadisi yake cewa mafiya yawan dukiya su ne suka fi kowa karancin lada a ranar kiyama sai dai wanda ya aikata dukiyar shi haka yayi haka ya baza ta ko ina duk inda Allah ya ce a ciyar da dukiya yana kokarin ciyarwa maza Allah ya ce wa qalilun babu yace amma fa ɗan kadan ne daga cikin su to dan haka shi mai dukiya matukar zai ciyar da dukiyarsa to wannan zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama shine suka ce masa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhira ka nemi gida na karshe ita ce aljanna wato game da abinda Allah ya baka na dukiya ma'ana in kokari dukiyarka ta zame maka sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama tare da haka suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya wato kada ka manta rabanka wato game da duniya me ake nihi rabanka game da duniya shine malamai suka ce kada ka daina yin aiki a duniya domin dacewa da gidan aljanna ma'ana yi kokari a waɗannan kwanukan rayuwa da Allah ya baka ka yi kokari ka aikata aikin da zai sa ka tsira game da azabar Allah ka dace da gidan aljanna wasu suka ce rabon mutum game da duniya wato shine kada mutum ya manta wato koshin lafiya da Allah ya bashi da wannan kuruciya da wannan wadata da Allah ya baka yi kokari ka ribance su domin ka dace da aljanna a gobe kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa wato a cikin hadisi sahihi manzon Allah ya ce ka ribance abubuwa biyar kafin biyar ma'ana ka ribance abubuwa biyar kafin biyar su biyo baya manzon Allah ya ce ka ribance kuruciyarka kafin su baya su karibanci abu na biyu karibanci koshin lafiya kafin rashin lafiya ta zo abu na uku manzon Allah ya ce karibanci wadatarka kafin talauci na hudu karibanci lokacin fatura lokacin hutu lokacin rashin aiki kafin ayyuka su mamaye ka na biyar ya ce karibanci rayuwarka kafin mutuwa shine wasu malamai suka ce a nan da ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabonka na duniya ma'ana ka yi kokari ka ribanci kwanukan rayuwa domin ka dace da gidan aljanna a gobe kiyama tare da cewa wala tansa nasibaka min ad-dunya, kada ka manta rabanka game da duniya, ma'ana duk wani jin dadi da Allah ya halitta matukar babu ketare iyaka, to ba a hana ka ba, saboda shi wannan addini ne wanda yake karantar da mu at-tawazun, ko mu ce al-muwazana, wato shine kenan aunawa daidai wa daidai, kenan kada mutum wato ya zamanto ya karkata izuwa duniya ya manta da lahira, kuma karka karkata gaba ɗaya ka mai da al'amarin ka lahira kuma duniya ka watsar da ita, kowace akwai matsayinta. Shi addinin Allah abinda yake bukata wato at-tawazun, ba a hana ka ba ka nemi duniya, an gane ko, amma ka nema ta hanyar da Allah ya halitta maka, kuma karka mai da neman duniya shine hammeka. In ma ka nemi duniya, to ya zamanto ka yi kokarin ta zame maka kenan guziri, wato na dacewa da aljanna a gobe kiyama. Shi ne ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya, wato kada ka manta rabanka game da duniya, kenan ma'ana duk wani jin daɗi bakin gwalgwado wanda Allah bai hana ba, to wannan ba laifi ba ne mutum ya aikata game da al'amuransa na duniya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilayka, wato ka kyautata shi ne wajen yi ma ubangijinka da'a, kama ahsanallahu ilayka, kamar yanda shi ubangijinka ya kyautata maka, ya maka wannan baiwa, ya maka wannan ne'ima. Wace kyautatawa za ka masa? Shi ne kai masa biyayya. Ko kuma wa ahsin ka kyautata ma jama'a, kama ahsanallahu ilayka, kamar yanda Allah ya kyautata maka, an gane ko, yanda Allah ya kyautata maka, ya zabe ka, ya jaddada maka wannan ni'ima, to kai ma ka kyautata ma jama'a. Wala tabghi al-fasada fil ard, wato kada ka nemi yada barna a ban kasa, domin duk wanda ya saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala, to ya nemi yada barna a ban kasa, shine suka ce masa wala tabghi al-fasada fil ard, kada ka nemi yada barna a ban kasa. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, domin Ubangiji ta'ala baya kaunar wato masu yada barna. Bayan sun gama masa wannan gargadi da wannan jan hankali, wace amsa ta biyo baya daga gunsa zuwa gare su? Kana sai ya ce da su, inna ma utituhu ala ilmin indi, yace kusan da cewa fa wannan dukiya da kuke gani tare da ni, an bani ita ne wato akan wani sani wanda ke guna, ma'ana Allah ya san ni na cancanta a bani wannan dukiya, dama ni talauci bai dace da ni, kenan inna ma utituhu kenan ala ilmin indi, ayi ilmin lahi anni bi anni ahlul lidhalika, wato an bani ita ne akan wani sani na Allah wanda Allah ya san da cewa ni na cancanta a bani wannan dukiya. Kaga kenan wannan menene? Akwai ujub, nuna jiji da kai, yana ganin cewa wai shi daman Allah ya san da cewa shi ya dace a bashi wannan dukiya. Ko kuma qala inna ma utituhu ala ilmin indi, kusan da cewa an bani wannan dukiya a bisa wani sani, wani ilimi da ke guna, domin ni masani ne wato game da saye da sayarwa, na san hanyar da ake sanya dala ta zama dala biyar, dala biyar ta zama dala goma, ma'ana ina da ilimin kasuwanci, duk wani ilimi na sana'a ina da shi. To kaji kasancewar wato yanda shi Karun wato ya maida amsa ga jama'ar sa bayan gargadin da suka masa. Har yau akwai masu irin wannan da'awa, mu kasuwa gadan ta muka yi, mun san yanda ake sarrafa, mun san yanda ake neman kuɗi. Da yawa zaka ji dan uwa musulmi yana fadar haka, ko kuma a ai wannan ni ya shi ya karanci ilimi na kasuwanci a bashi ga wancan da bai karanta ba, yaya za a yi wannan? To ita dukiya al'amari ce ta Allah, kuma kowa Allah ya yanka rabon shi. Nawa za ka samu wanda yake bani jahili, wanda sunan shi ma bai iya rubutawa ba, amma ka same shi Allah ya mallaka masa dukiya, dukiya ta mutar hankali. Su waɗanda suka karanci kasuwancin su zo su yi ta zaluntar shi, su yi ta zaluntar shi, suna dura banza banza, suna cinye masa miliyika, amma dukiyar kuma gaba take. Su ne ya hana su wadatar da kansu. Kenan dan haka wannan rashin sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala, mutum ya dogara akan wai wani ilimi na shi. Shi wannan ilimi naka, ka karanci fanni na kasuwanci, to ka dauke shi matsayin sauri. sababin zaka dauke shi in Allah ya ga dama sababin yayi amfani in Allah bai ga dama ba ko miliyar dubu za a dinka maka ba inda za ta je ta zo duk ilimin da kai na kasuwanci shi wanda ya rubuta littattafan na ilimin kasuwanci me yana shi ya arziki to dan haka shine yace inna ma utituhu ala ilmin indi wato wai an bani wannan dukiya ne akan wani ilimi da nake da shi domin ni wato ina da ilimi wanda yake na saye da sayarwa wato na kasuwanci to wannan butulci ne ga Ubangiji subhanahu wataala akwai hadisi na cikin sahihul bukhari riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada wasu mutane uku daga cikin banu Isra'il daya wato yana da cutar albaras wato kuturu ne kenan shine kuturta na biyu wato shi kuma wato yana da kura idan aka ce kura wata rashin lafiya ce take fitowa ga kai wasu kuraje ne sai su tafi yadda gashin kan mutum ya zama to gashi gaba ɗaya babu shi na ukun shi kuma makaho ne tare da cewa albaras wasu malamai suka ce abinda ake kira da albaras wato ba kuturta bace ba wani nau'i ne na rashin lafiya wanda ake kiran shi wato mele ake kiran shi da Hausa wanda fatar jiki take kodewa sai ta kode ta yi jajjawa cuta ce wadda take gagarar magani Allah ne ko wanda Allah ya karfafi Annabi Isa alaihi salam Annabi Isa daga ya shafi wanda yake da wannan rashin lafiya da izinin Allah sai ya samu lafiya to waɗannan mutane uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada daga cikin banu Isra'il manzon Allah ya ce ɗayan wato kenan yana da cutar albaras na biyun shi kuma yana da cuta ta kura ma'ana gashin shi gaba ɗaya na kai ya tafi na ukun shi kuma makaho ne Ubangiji ta'ala ya yi nihin jarraba imaninsu sai Allah ya aika musu mala'ika na musamman a farko mala'ikan ya je ma wannan mai cutar albaras yace masa ayyu shay'in ahabbu ilayka yace me kafi so a rayuwarka gaba daya kana sai yace launun hasan wa jildun hasan yace kikkiawan launi da fata kikkiawa wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nas abin nan wanda jama'a suke kyamata saboda shi ya gushe ya bari ma'ana wannan kodewar ta fata yace fatan da nake Allah ya bani lafiya saboda ita dai mutane suke kyamata yace to shine iya abin da nake so a rayuwata kaga maran lafiya kenan maran lafiya duk abin da yi mallaka inda zaka tambaye shi cewa zaka iya bada abin da ka mallaka a dawo maka da lafiyarka wallahi zai iya cewa sama da haka ma wani dan uwa yake ba mu labarin sun tafi gaida wani mai kudi da ba shi da lafiya a kwance lokaci mai tsawo yana kwance rashin lafiya suke tambayar shi wani ya jike yake shi da kanshi yake faɗa musu yace wallahi duk abin da ya mallaka na dukiya a nan Najeriya ne yace wallahi yau in dai san zai samu lafiya yace zai iya bada duk abin da ya mallaka kaga shi wannan fa tambaya aka masa wai me kafi so a rayuwarka gaba daya kawai iya abin da yace abin da nake so a rayuwata launun hasan wa jildun hasan kikkiawan launi da kikkiawar fata wannan abinda mutane suke kyamata da shi na wannan rashin lafiya ya gushe ya bari shine iya abinda na so fa masaha huta kiyin ki wannan mala'ika sai ya shafe shi Ubangiji ta'ala sai ya bashi lafiya fatarsa ta dawo kamar yadda take da wa udiya launan hasanan aka bashi kikkiawan launi sannan sai ya masa tambaya ta biyu yace fa ayyul mali ahabbu ilayka wai wace dukiya ta fi soyuwa a gunka a cikin dukiya gaba ɗaya wace dukiya ka fi so hada sai ya ce al-ibil ya ce ai ni na fi son raƙuma raƙuma kawai na fi so a lokacin nan fa udiya na katan ushara sai aka bashi taguwa mai ciki fa kada sai shi mala'ikan ya ce barakallahu laka fiha Allah ya sanya maka albarka a cikinta sannan sai ya wuce gaba shi wannan an ƙare da shi a lokacin nan kuma sai ya je ma al-aqra wato mai kura wanda duk gashin kai ya koke yace masa ayyu shay'in ahabbu ilayk, yace me kafi so a rayuwarka gaba daya? Qala, sai yace sha'arun hasan, yace kikkiawan gashi. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qadira linnas, wannan abinda mutane suke kyamata saboda shi na kura ya gushe ya bari. Yace iya abinda nafsu Allah ya bada lafiya. Fa masaha huta kin ki mala'ikan sai ya shafe shi. Fa zahaba anhu, wannan kura sai ta gushe. Wa uudiya sha'ran hasanan, aka bashi kikkiawan gashi. Sannan sai masa tambaya, yace fa ayyul mali ahabbu ilayka, yace wace dukiya kafi so? Qala, sai yace albaqar, yace kawai ni iya abinda nafsu na dukiya shanu nake bukata. A lokacin nan fa uudiya baqaratan hamilan, sai aka bashi saniya mai ciki. Mala'ikar sai yace barakallahu laka fiha, Allah ya sanya maka albarka a cikin ta. Sannan sai ya wuce wajen na ukun, shine makahu, yace masa ayyu shay'in ahabbu ilayka, yace me ka fi so a rayuwarka? Qala, sai yace an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas, yace iya abinda nake bukata Allah ya dawo min da gani na, ni ma in ringa ganin jama'a kamar yanda suke gani na. Wa masahu, a lokacin nan mala'ikan ya shafe shi, faraddallahu ilayhi basara, ubangiji ta'ala ya dawo masa da ganin sa. Qala, sai yace fa ayyul mali ahabbu ilay, wace dukiya kafi so a rayuwarka? Qala, sai yace al-ghanam, wato kankanin dabobi. Malamai suka ce anan kadiwa dangana ta makahu. Agane ku cire shi kankanin dabobi, in aka ce al-ghanam tinkiya da akuya. Fa uudiya shatan walidan, sai aka bashi wato tinkiya wanda take walidan kenan mai ciki, mai da a ciki kenan, ita ma mai ciki. A lokacin nan fa antaja hadani wa wallada hada, shi wancan wanda aka bashi taguwa mai ciki, taguwar ta ringa aihuwa ta ringa aihuwa, shi ma wanda aka bashi saniya mai ciki ta ringa aihuwa ta ringa aihuwa, shi ma wanda aka bashi wannan tinkiya mai ciki ita ma ta aihu. Azan Allah yace fa kana li hada wadi min al-ibil, shi wanda aka bashi taguwa mai ciki sai da ya cika dokar daji da raƙuma. Wali hadha wadi min al-baqar, shi ma wannan sai da ya cika jeji wato da shanu. Wali hadha wadi min al-ghanam, shi ma wannan makahu sai da ya cika jeji wato da tumaki. Bayan wani lokaci wannan mala'ika wato sai ya dawo. Kuma innahu atala abrasa fi suratihi wa hay'atihi, wato sai ya dawo wajen wannan mai cutar mene ko mai ce mai cutar albaras, a cikin kamar shi da surashi, yazo shi ma gashi a matsayin shi bashi da wannan, gashi yana da irin wannan rashin lafiya. Yazo masa fi suratihi wa hay'atihi, a cikin surashi yanda yake fa da kamar shi. Fa qala, sai yace masa rajulun miskin, yace ni ne mutum ne wanda yake mabukaci. Badin qata'ati bi al-hibalu fi safari, duk wasu sabubba sun yanke mun a cikin wannan bulaguro, yana cikin bulaguro amma guzuri ya yanke. Yace fala bala galiyal yawma illa billahi thumma bika, yace a yau fa ba ni da wani guzuri wanda zai isar da ni zuwa inda nake nihin tafiya sai da taimakon Allah, sannan kuma da taimakawarka. An gane ko? Ba za ka ce ba taimakon Allah da naka, a'a sai dai ka zo da sunna, sai dai da taimakon Allah sannan da taimakonka, domin ita sunna wato tufidu tarahi, akwai bambanci kenan. Amma in kace sai dai da taimakon Allah da taimakonka, to wannan ka daidaita shi da Allah. Dan haka kenan yace illa fala bala galiyal yawma illa billahi thumma bika, yace ba ni da wani guzuri da zai isar da ni zuwa inda nake nihin tafiya a yau, yace sai da taimakon Allah sannan da taimakawarka. Sai yace as'aluka billazi a'taka al-lawnal hasana wal jiddal hasana, yace ina maka magiya da ubangijin da ya baka kyakkyawan launi, ya baka kyakkyawar fata, wal mala, ubangijin da ya ni'imtar da kai da wannan dukiya, yace ba iran ataballagu bihi fi sabari, raqumi dai tak nake bukata ka bani domin nayi guzuri da shi a cikin wannan bulaguro nawa. Fa qala, sai yace alhuququ kasira, yace hakukuwa sun yawa, al'amura sun yawa, masu son suna da yawa. yace masu son suna da yawa da wani da ya bude hanya ta alkhairi kuma ya zamanto baya iya dauka ya nemi shawara muka bashi shawara cewa me zai hana a cikin dukiyarka ta zakka ka ware ka saka akan tafiyar da wannan hanya sai ai ai ka san zakkar ta mu masoyin da ne suke da yawa to sai yace al-huququ kathira yace haƙuƙuwa sun yawa fa kana sai yace sai malaika yace masa ka anni a arifuka ka ce dai ni kamar na san ka alam takuna abrasa ya kaziru kanna shin da ba kai bane ba kuturu wanda mutane suke kyamar ka faqiran kana talaka fa'a bakal fa'a dakallahu Allah ya baka wannan dukiya faqala sai yace ka kuskure ba ni bane inna ma waristu hadha almal kabiran an kabi yace wannan dukiya da kake gani na gaje ta ne daga uwaye da kakanni baba na ya gaji kakana kakana ya gaji kakan kakana wannan dukiya gadin ta muke faqala sai malaika yace masa in kunta kadhiba yace in har ƙarya kake akan wannan abin da ka faɗa to fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya maida ka yanda kake da malaika ya masa wannan muguwar addu'a yace in kunta kadhiban in har ƙarya kake akan abin da ka faɗa yace to fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya maida ka yanda kake da wa sai ya wuce wa atala aqra wato yaje wajen wato mai kura fi suratihi wa hay'atihi shi ma yaje a cikin kamarsa da sifarsa shi ma yazo yana da kura fa qala nahu bisalama qala li hadha ya fada masa kwatancin abin da ya fada ga shi gudurin yace masa matafiyi ne ni mabukaci ne ina cikin tafiya guzuri ya yanke ni yace ina maka magiya da ubangijin da ya baka kyakkyawan gashi ya azurta ka da wannan dukiya yace saniya ɗaya tak nake bukata ka taimaka mu domin isar da wannan bulaguro nawa shi ma waradda alaihi misla ma radda hadha shi ma sai ya bashi amsa fatancin amsar da shi wannan kuturu ya bashi sai yace al-huququ kathira ai haƙuƙuwa sun yawa al-amra sun yawa sai dai a wuce gaba yace masa ka ce kamar na san ka shin ba kai bane ba wanda kake da kura jama'a suna kyamar ka da kai ba talaka bane Allah ya wadatar da kai shi ma sai yace a yace wannan dukiya da kake gani na gaje ta ne uwaye da kakanni fa kana sai malaikan yace masa in kunta kadhiban in har ƙarya kake akan abin da ka faɗa fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya maida ka yanda kake da wa atala a'ma fi suratihi wa hay'atihi sai ya wuce wajen na uku shi ne makaho yaje masa a sifarsa shi ma yaje da makahun yana lalime yanda makahun yake shi ma haka yake fa kana sai yace masa rajulun miskin wa ibn sabil yace ni mutum ne mabukaci kuma matafiyi ne in qafa atbiya lihibadu fi safari yace duk wasu sabubba sun yanke gare ni a cikin wannan tafiya tawa fala bala galiyal yawma illa billahi thumma bika a yau ba ni da wani abu wanda zai isar da ni wannan bulaguro sai da taimakon Allah sannan da taimakawarka yace as'aluka billazi radda alayka basaraka shatan ataballagu biha fi sabri yace ina maka magiya da ubangijin da ya dawo maka da ganinka yace tinkiya ɗaya nake bukata ka taimaka mu domin na yi guzuri da ita a wannan bulaguro nawa fa qala sai yace ka rukuntu a ama tabbas haka ne da dai ni makafu ne faradda Allahu ilayya basari ubangiji ta ala ya dawo min da ganina yace masa fa kuzma shi ita wa dama shi ita dau iya abin da kai maka kabar abin da ka gabe maka ba duk wanda kaga ta maka kama yace fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi azza wa jalla yace wallahi duk abin da ka dauka dan Allah a yau yace wallahi bazan nuna damuwa ba in kana so gaba dai kure wannan garke ka tafi da shi fa kana sai malaikan yace masa amsik malaka rike dukiyarka ba ni da bukatar komai a cikin ta fa inna mabtulitu san da cewa jarraba ku ne ubangijin ku yayin hini fa kad radiyallahu anka kai Allah ya yarda da kai ya amince da kai domin ka gode ma ni'imar da ima baka mutunce ba wasaki da ala sahibaika su kuma wadancan abokan naka guda biyu ubangiji ta'ala ya yi fushi da su hadisi ne muttafaqun alayhi. Ash-shahid anan kaga shi wannan mai cuta ta kuturta da shi mai kura sun yi mutunci game da ni'imar da Ubangiji ta'ala ya musu. Allah ya ba su dukiya sun mutunce sun nuna ai wannan dukiya sun gaje ta ne uwaye da kakanni su da mun irin arziki ne. To haka shi ma Qarun ce yi inna ma utituhu ala ilmin indi, an bani wannan dukiya yace a bisa sanin cewa daman ni na cancanta a ba ni daman talauci bai daidai da ni ba. To shi ne Ubangiji ta'ala shi ne can adama Allah ya faɗa ya rikuna ni'matallahi thumma yunkiruna, suna sanin ni'imar Allah amma sai su yi musu. Kaga sun san da cewa Allah shi ya shaddada musu wannan ni'ima amma sai suka butulci suka ki gode masa. To shi ne Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa qala inna ma utituhu ala ilmin indi, sai ce awalan ya adam, shin wai shi Qarun bai san da cewa annallaha qad ahlaka, lalle Ubangiji ta'ala tabbas ya halakar min qablihi gabanin sa min al-quruni daga cikin al'ummu waɗanda suke na kafirai, man huwa ashaddu minhu quwwa, wanda yafi shi tsananin karfi wa aktharu jama'a, wanda yafi shi kuma tarin dukiya. Bai san da cewa al'ummun da suka gabace shi akwai waɗanda suka fi shi tsananin karfi suka fi shi tarin dukiya kuma gabaɗaya Allah ya halakar da su. Kenan kamar yadda Hausawa suke faɗa waiwaye adam tafiya, idan ka waiwaya ka ga ce za ka ga cewa akwai wanda suka fi ka, waɗanda suka fi ka yaya suka sun kai labari ko ba su kai ba. To shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce shin bai san da cewa Ubangiji ta'ala gabaninsa ya halakar daga cikin al'ummu na kafirai, man huwa ashaddu minhu quwwatan, wanda ya fi shi tsananin karfi wa aktharu jama'a kuma ya fi shi yawan dukiya. Sai ya ce wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun, kangarari marasa da'a ga Ubangiji ba a tambayar su game da zunubinsu, in kiyama ta yi kai tsaye ba a tambayar su kuma ba a musu hisabi kai tsaye wuta za a tura su. Wasu malamai suka ce ba a tambayar su tambaya wadda take ta neman sani, a za a musu tambaya tambaya ta Allah wadai, kamar yadda ya faɗa fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, shine anan yace wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun, wato kangarari ba a tambayar su game da laifinsu, kiyama tana yi kai tsaye kawai wuta za a tura su, ba maganar alissafa ayyuka, domin duk ayyukan da suka zo da su ayyuka ne waɗanda suke na banza. Sai ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati, wato sai ya fito ga jama'arsa fi zinatihi a cikin adansa, ya yi ado ya yi kwalliya ya yi hawa ya fito cikin jama'a yana nuna isa da kasaita yana taki ɗaya. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, waɗanda suke nihin rayuwa ta duniya, waɗanda ba su da tsunkayen nesa, suka ce ya laita lana kai cau, ina ma a ce muna da misla ma utiya Qarun, kwatancin abinda aka ba Qarun, ya laita lana misla ma utiya Qarun, ina ma a ce an ba mu kwatancin abinda aka ba Qarun, a ce mu ma muna da dukiya irin tashi. Innahu lazu hazzin azim, suka ce lalle Qarun ma'abuci rabu ne, rabu wanda yake mai girma, lalle yana da rabu, wana an samu duniya. Shine ya ce suka ce innahu lazu hazzin azim, lalle Qarun wato ma'abuci rabu ne wanda yake mai girma. Waɗanda ba su da tsinkayen nesa, iya kawai su abinda suke gani, abinda yake gabansu na rayuwar duniya shine kawai su gaya. To amma duk wanda yake da tsinkayen nesa, to wannan al'amari na duniya baya kayatar da shi, shi abinda yake hange shine karshe, yaya karshe zai kasance. Shine kenan Ubangiji ta'ala yace qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, waɗanda suke nihin rayuwa ta duniya, sai suka ce ya laita lana ina ma a ce muna da misla ma utiya Qarun, wato ina ma a ce an ba mu kwatancin abinda aka ba Qarun na dukiya. Innahu lazu hazzin azim, suka ce lalle Qarun ma'abuci rabu ne, rabu wanda yake mai girma. Wa qala alladhina utul ilma, waɗanda aka ba su wato sani, an gane ko game da alƙawarin da Allah ya ma muminai a makomansu lahira, sai suka ce wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan, kai can ku. Ma'ana wannan al'amari kada ya kayatar da sawabullahi khairul, sakamakon Allah na lada, wato shi yafi liman amana, ga wanda ya yi imani da ubangijinsa wa amila salihan, ya aikata aiki na kwarai, yafi wannan abin da aka ba karo. Ma'ana ladan Allah da ya tanada ma muminai a gobe kiyama yafi alkhairi game da wannan abu da aka ba karun, wanda kuke mangari kuna cewa ina ma a ce kuna da irin abin da aka ba shi. Saboda ya tabbata a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma bayan yan aljanna shine wanda za a ba shi duniya da kwatancin abin da ke cikin duniya gaba daya, wanda shine wai kuma bayan yan aljanna fa, wanda za a ba shi duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta, kuma sai an linka masa, an ƙara linka masa, shine koma baya wanda ba a ba shi komai ba. Wala yulqaha illa as-sabiru, ba wanda ake ba ayyuka na kwarai, wato sai waɗanda suke masu ɗaukan haƙuri, ko kuma wala yulqaha, wato ba kowa ba ake ba wannan lada a gobe kiyama illa sabirun, sai waɗanda suka ɗau haƙuri akan duk wani kunci na rayuwa suka yi da'a ga Ubangijinsu. Su Ubangiji ta'ala yake gadar ma gidan aljanna a gobe kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard, sai muka juyar da ƙasa da shi da gidan nashi gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta juye ta yi girgiza gaba ɗaya, shi da gidan nashi gaba ɗaya suka nutse, da duk abin da ya mallaka na dukiyar gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya halaka da su. Amma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, Ubangiji ta'ala ya ce ba shi da wata jama'a waɗanda za su taimaka masa game da azabar Allah, min dunillah, in banda Allah da ya halicce shi, ba wanda ya isa ya ba shi kariya game da wannan azaba. Shi ko bai biyo ba hanyar da Allah zai ba shi kariya. Wa ma kana minal muntasirin, kuma shi bai zamanto ba daga cikin masu taimaka ma kansa, ma'ana bai isa bai taimaka ma kansa ya hana Allah ya azabtar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a cikin hadisi ingantacce. Manzon Allah yake cewa wani daga cikin waɗanda suka gabata ya yi kwalliya, ya caje kai, ya fito ya biyo titi, yana takama, yana taki ɗaiɗai, yana tafiya ta nuna isa, Ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta juyar da shi. Manzon Allah ya ce yana cikin ƙasar, yana nutso har zuwa ranar kiyama. In ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah kar Allah ya halakar da al'ummarsa da irin azabar da ya halakar da al'ummar da suka gabata, to da wasu ba za su kai labari ba. Domin Allah baya kaunar wato takama da jiji da kai. Ka fito kana taki ɗaiɗai, kana nuna isa kai ne, to da Allah ya juyar da ƙasa da kai kamar yadda ya juyar da waɗanda suka gabata. Kulliya ne fai, ya zo ya caje kansa, ya yi ado, ya fito titi, yana taki ɗaiɗai, Allah ya sa ƙasa ta juye da shi, yana nutso a cikinta, manzon Allah ya ce kuma har zuwa ranar kiyama. To haka shi Karun me ya halakar da shi jiji da kai da nuna isa, domin sun faɗa masa la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin, kar kai girman kai, ka nuna jiji da kai da takama, domin Ubangiji ta'ala baya kaunar masu girman kai. To girman kanshi shine ya kai shi zuwa ga halaka. Shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, mun juyar da ƙasa da shi wato da gidansa. Fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, ba shi da wata jama'a waɗanda za su taimaka masa game da azaba in banda Allah da ya halicce shi. Shi ko bai biyo hanyar da Allah zai ba shi tsaro da kariya. Ko kuma ka ce fa ma kana lahu min fi'atin, ba shi da wata jama'a da za su ba shi yansurunahu, da za su taimaka masa, min dunillahi, game da azabar Allah. Wa ma kana minal muntasirin, kuma baya daga cikin, bai zamanto ba daga cikin waɗanda za su iya taimaka ma kansu su ba kansu tsaro da kariya game da wannan azaba. Ubangiji ta'ala ya ce wa asbahal ladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna, waɗanda suka ringa burin matsayin Karun a jiya, waɗanda suke cewa ya laita lana misla ma utiya Karun, ina ma a ce an ba mu kwatancin abin da aka ba Karun, to su ne Ubangiji ta'ala yake faɗa a nan wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil ams, wadanda suka yi gurin matsayin Qarun ajiya, Ubangiji Ta'ala yace sun wayi gari ya kulo na suna fada bayan Allah ya halaka rashi suna cewa wai ka annallaha, shin wai ba ku san da cewa Allah bai san da cewa Allah ya usudur rizqa shike shimfida arziki liman ya sha'u ga duk wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa, wa ya qadir kuma shike kuntatawa ga wanda ya so. Lafazin waika wato yana daukan ma'anar alamta alam, ko ka dauke shi a ma'anar alamtar kamar yanda malamai suka fada, wato kalima ce kenan wanda take ta tabbatarwa. Kamar misali a ce amatara ila sunni illahi wa ihsani, shin baka ga wato abinda Allah ya aikata da kyautatawar da yima bayinsa. Shine al-Imam al-Farra yake cewa yaji wata balaraba tana fada ga mijinta, balarabiya ta kauye tana fada ga mijinta, tace masa aina aina bunuk, ina danka yake. Kala sai yace wai ka annahu wara al-bayt, baki a ganin shi a bayan daki gashi na a bayan gida. Wai ka annahu wara al-bayt kenan, wai ka annallaha, baka san da cewa Allah, shin baka ganin cewa Allah ya busudur rizqa shike shimfida arziki liman ya sha'u ga duk wanda ya so daga cikin bayinsa, wa ya qadir kuma shike kuntata arziki ga wanda ya so, wanda Allah ya ga dama ya wadatar da shi, wanda Allah ya ga dama kuma ya talautar ya dora masa talauci, kuma duk wanda da wanda Allah ya wadatar da shi da wanda Allah ya dora masa talauci akwai hikima. Abinda aka dora ma wani, in wani aka dora masa ba zai kai labari ba. Sai suka ce laula amanna Allahu alaina, in ba dan Allah ya mana baiwa ya mana ni'ima, da kasafa bina mu ma da anjimiyar da kasa da mu. Kina in ba dan Allah ya mana baiwa, masu jan hankali sun ja hankalin mu, suka ce da kasafa bina, da mun roƙi da Qarun mu ma kasa ta juye da mu kamar yadda ta juye da shi. Kenan wannan talauci kadai da Allah ya musu, shi kanshi bai wace wadda take ta musan. Inda a ce su suke da abin da Qarun ya mallaka, to su ma irin takama da jiji da kai irin nashi za su. Tunda sun yi burin, ina ma a ce suna da irin abin da ya fito yana yin shi yake kayatar da su, domin ba su da sun kayan nesa. Shi ne suka ce laula amanna Allahu alaina, in ba dan Allah ya mana baiwa, suka ce la khasafa bina, da ubangijin mu ya juyar da kasa da mu kamar yanda ya juyar da Qarun. Wai ka annahu, suka ce kai cansa, wai ka annahu la yuflihul kafirun, suka ce kai cau, wato duk wanda ya wadanda suka kafirce ma ubangiji ai ba sa rahota a gobar kiyama. An gane ku, wai ka annahu la yuflihul kafirun, ita wai daga tana daukan kuma ma'anar at-ta'ajjub, ma'ana mamaki. Ai shine a Hausa in an yi abu sai ka ji mutum ya ce wai, to wai asalin ta kalima ce ta larabci, aka hausantar da ita sai a ce wai, kamar wai wane yace kaza, kenan mamaki kake game da abin da ya fara. To sai wasu malamai suka ce wai anan bi ma'ana wai, kenan wai ka annahu kai cin, wato annahu la yuflihul kafirun, lalle al'amarin waɗanda suka kafirce ma ubangiji wato ba sa rabota. Lokaci ya tafi, na ya kamata dai mun dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya kawo ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.